Dagobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31, da 41. Masu sauraron mu a birnin Yamma a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Kazalika ana iya sauraron mu a wasu tashoshin na FM kamar Radio Amfani, Sarauniya da Niya duk a jamhuriyar Niger din. Kama su sauraron mu a kasar Ghana kuma ana iya kama mu ta Alpha Radio, sannan ana iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Laraba, shirin yau da gobe zai yada zango ne a jamhuriyar Niger tare da wakiliyar mu Tamar Abari. Sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci ta cikin wannan shiri na yau da gobe. A yau shirin namu zai yi duba ne a fannin kiwon lafiya, wato matasa da kiwon lafiya. Sanin kowa ne dai matasa sun kasance rabin al'umma, su ne kuma kashin bayan cigaban kowace ƙasa. Sai dai kash suna fuskantar barazana a fannonin rayuwa daban-daban, musamman ma a fannin kiwon lafiya, wanda yake da muhimmanci a wajen kowane ɗan adam. Na hira da wasu matasa inda suka shaida min irin matsalar tasu.
Sunana Umar Ali Ilu.
Mala Umaru, kana zuwa asibiti kamar irin visit da ake kamar cajin lahiya? Kana zuwa asibiti a duba lahiyarka?
Ina zuwa akai-akai. Kuma ina da makarta ta donor duisa. Ina da takarda ma ta ba da jini ga kyauta ga mabukata.
To kamar baya ga wannan, kamar a caji lahiyarka, ka san me kake ciki game da lahiyarka, kana zuwa?
Gaskiya tun so guda dai da naje da nayi don guda da aka diba, to an ce dai laya ta lode, tun da bayan shi dai sai dai kore in naje ana neman taimakon jini sai lema sai in bada.
Amma baya ga shi baka sake koma ba a duba lahiyarka?
Gaskiya ban sake koma ba a duba lahiyata.
Yes.
Bon, saboda gaskiya abubuwan ne, in ka ce ka tsaya ka bi wannan abin zai baka wahala. In ka ce ka bi mutane, yanzu in ka ce ka bi sai ka biyo ta egiyar, ka biyo ta ina ne, ka biyo ta ina ne, sannan ka wanga ke abin nan hanyoyin da za ka bi. Kuma muka matasa ne, karatu ne muke, ba wani wanga gare mu wanda kuɗin da zan mu je duka mu bi hanyoyin na har ya kai ga muga doktor kin da zai diba lafiyar jikinmu.
Nan dai abin magana dai ta kuɗi ce.
Gaskiya dai magana ta kuɗi ce.
Amma kuma ai an ce lahiya uwar jiki ko?
Duk da haka nan lahiya uwar jiki, amma dai in babu wani makami da za a wanga baiwa ne ma'ai mutum yan. Abin ne an bata shi talaka, in dai baka da wani abu yanzu talaka, gaskiya sai ka sha wahala.
Sunana Awo Hamis.
Awa, kina zuwa asibiti a duba a caji lahiya ki?
Ina zuwa asibiti a duba lahiya da.
Kullum kina zuwa wata wata?
Ba kullum ba, sai ma wajen wata hau wata uku ma.
Duk wata uku?
Duk wata uku ina zuwa, tunda akwai ba da jini ma da nake yi. Daga nan ma dai duk wata cuta ana gano min in ina da ko ban da.
Me yasa kike zuwa a duba lahiya?
Na a duba lahiya ta, balle yanzu zamanin gane yanzu cuta yayi yawa. Kana zamanin ma kana tahiya ma a shida baka lahiya kai baka sani ba, amma in kana so ana diba ka sai a in aka gano maka matsalar ka sai a rubuta maka ordinance ka je ka sai magani kuma ka dauki mataki. Kuma wanda wa'ansu ba su zuwa, wa'ansu ba su da kuɗin zuwa ne, matasa ba su da kuɗin zuwa ne, dan shi ne ba su tahiya yawanci, amma in sun samu wata suna zuwa.
Me ne kiran ki ga gwamnati, kin ce matasa ba su da kuɗi?
Gwamnati da ta sauke ma kaman mata matasa ma, balle wanda suna yara suka yi army kamar suna da consultation kin na ciki ko na abu, ko na gari ma na zamne a ce kamar a fido prison and search, wanda daukan yawanin matasa wanda in sun tai a duba lahiyarsu, ko da an ce suna da wani abu sun biya ma kansu magani a duba dai lahiyarsu.
Injiniya Jabara,
To injiniya Jafar, ko ana zuwa asibiti don duba don a caji lafiya?
Eh gaskiya ana zuwa. Ana zuwa so ɗaya na taba zuwa mashi. Taba zuwa aka ce mun lahiya ta lauko wani shoshani na.
Duka bincike an maka?
Duka bincike an yi. Shine ba.
Kuma daga shi sai a shiga sha'ani?
Eh shi kawo lahiya rasko ake ji kawo babu wata matsala kawai.
Ya
rasu nike ji da shi yasa kawo ga ba ruwan ma da zuwa likita. Sai dai yan wannan ciwon kai ya zo ya sha maganin ciwon kai ko kuma na. Eh shine ba.
Ya kake gani yan uwanka matasa wanda su kula ba yawanci da zuwa a tashi lahiyar su asibiti? Tsoro ne, jahilci ne, ko kuma a saboda rashin kuɗi?
Gaskiya yawancin rashin kuɗi ne. Tunda ba ya je tsoron ya je a duba lahiyar shi. Yamana, kawai rashin kuɗi ne yake sa matasa suke nan. Yamana, wani ya tashi da sai leman na kari yake dala 40 da zai kare, ya ta yi duba lahiyar shi an ce mai ya ba da jikabiyar ko jikabu ko ai kin ga ko ai. Wanda ya je ci nama ya ci dan kwanshi ya je jikin shi ya kama jiki ko bai gane shi ne magana ba.
Sunanka?
Nabil.
Ko Nabil, ana zuwa asibiti duba lahiya?
Wallahi ban taba zuwa ba.
Me yasa?
Kawai dai ban taba zuwa ba.
Tsoro kake ji ko kuma mene ne kisa?
A ni yanzu kamata na yi tsoron likita.
To me yasa?
Kawai dai na ga lahiya ta laushe sa.
Aya akai kasar lahiya ka lokai da ba bincike ka ba?
Tunda ina jin ƙari a jikina.
A yanzu ƙari ba shi bane lahiya. Tunda akwai wata cuta tana nan tana bunƙasa a cikin jikinka ba ka sani ba sai ka je asibiti a gaya maka. So kake sai ta kada ka ko sai ka baka da lahiya ka ga labe ta ka je asibiti?
A yanzu dai kawai lahiya ta lau. Na tabbatar na je ba yanzu ba amma yanzu ban da lokacin zuwa gaskiya.
An ce dai lafiya uwar jiki sai da ke komai ke gudana. Iyaye sun koka da yadda yaran nasu ke fuskantar barazana.
Sunana Maryam Ali.
To madama Maryama, yanzu aka duba akwai wani al'amari wanda ke ciwa musamman al'umma to a ƙarya. Kamar matasa ba su damu ba da su ziyarci gidajen asibiti a caja musu lahiyar su kamar a musu binciken lahiya.
Na'am.
A matsayin na uwa kamar ya kike gano wannan al'amarin?
To abu ne wanda ya koyi kamata a diba shi da muhimmanci. Yara su kula da lahiyar su kenan, ya kamata zuwa ka je a bincika maka lahiya. Kuma banda wannan, tunda gwamnati ma ya kamata ta sa wani tsari wanda zai ba da damar yara matasa su ringa zuwa asibiti a ringa wannan inshi a ringa binciken lahiyar su, tunda aka ce yara su ne manyan gobe. Kuma an dauka yanzu abuwa biyu wanda ake marasa kyau, ko ba haka ba, wanda yara suke sani, wani matasa wani ya sani wani bai sani ba, wani kuma an kin dauki wannan ko da yake an dauki an samu ci gaba sosai ma bisa kan wannan shan shisha. Yanzu babu, alhamdulillah. Amma sigari sai ka sha, ka ba abokinka mai guwa shi ma ya sha, wani ma ya sha saura. Su kuma akwai kwayoyin ciwo cuta wanda ta lallare ana daukan su, wanda tamiyu madalla tamiyu nagode tamiyu tana kenan. Wannan abubuwa ne wanda ya kamata a yi wannan ishi ai maganin shi. Yara matasa ya zaman to su gane, ko ba haka ba? Tunda ciwo wanda aka ce ana daukan shi ta zufa ta lallare kenan, abu ne wanda ya kamata a kiyaye sosai, a kiyaye yara su gane, a ƙara wayan musu kai banda damai su shi a musu binciken lahiya. Kuma ya zaman to a samu a fadakar da su, ko ba haka ba? A waye musu kai, a waye musu kai kenan. Abubuwa wanda bai kamata ba, yaro wani ya yi shi a kan rashin sani, wani kuma duk yawanci dai rashin sani zai sa a ci, kuma da wannan rashin aiki dai za a ci. Kin ga abu ne wanda ya kamata a gane ma yara matasa su gane, kuma a kiyaye. Ai aka ce lahiya uwar jiki kenan, a yi kiwon lahiya. Duk mutum an duk dadinka duk dukiyarka an baka da cikakken lahiya, ai ka rabu kenan. Sabili da haka nan a ringa ban wannan yara matasa su ringa zuwa ana musu bincike. Mutum ya san an ka baka lahiya ka sani kenan, an hadin maka an kuma lahiya ka lau kenan, dama ce wanda zaka kare lahiya ka kare lahiya wani ma naka, ko ba haka ba? Eh, su ma fannin matasa mata ya kamata a ba abin muhimmanci, a ringa zuwa ana binciken lahiya. Tunda akwai curutu irin su kansar ma'aiwa, akwai kansar nono kenan, an baka tai ba abu ne wanda an ya mutum ya kamu da shi nan da nan ne yake bunƙasa kenan. Amma rigakafi yayi magani, an kate wajen binciken wannan a lokaci sa maka an san da shi kenan. Nan da nan wannan za a dauki matakai musukan haka nan kenan. Kuma akwai infection kenan, abubuwa ne infection el karrama ce, amma an ka baka kula ba sai ta zama babba ko ba haka ba. A dinga shan wahala to bai ba bai dace ba, a dinga kula sosai sosai.
To ma ka duba a bangare daya, kin san wannan abubuwan duka kamar ka ji a charging lahiya ka asibiti yana buƙatar kuɗaɗe, su kuma matasan nan azamna ne ake.
Azamna ake shi ne ai nace kenan. Gwamnati ma ya kamata, gwamnati ya kamata ta kawo wani tsari wanda za a taimaka musu. Kuma aka ce rigakafi yayi magani kenan, wannan gara ka bada kuɗi ka shi a bincike ka da kai jira sai baka da lahiya lokacin kenan. Kuɗin da zaka kashe a wannan atkan a lokacin nan baka da lahiya kenan da yawa ne. Nike ga ai ya kamata a ce ka shi a lokaci ba sai guri ya kure ba. Kuma wata rana rishin lahiyar ma maimakon a ziyarci asibiti sai a bari ciwo sai yayi sha mutum ya galabaice kenan. A lokacin nan ma kuɗaɗe ne masu yawa, ciwo an yi a kardon an hudu sai an kashe kenan. Maimakon ka kudo kuɗi kalilan ka je ka yi bincike, ko kuma lokacin rishin lahiya ka je a maka magani sai ka bari sai ka jima sai an wahala kenan, bai yi ba ciwo ya ci jiki kenan. A lokacin nan abubuwa mai ake ta complication ma ake gudu a lokacin nan ne ake ta an ba ciwo dama ya takule. To gara ake yi
sunan Nuru Malam Hamisu. To kin san a wannan zamani da muke ciki abubuwa sun shiga cikin juna. Na farko dai matsaloli suna faruwa, akwai rishin lahiya da yawa tana nan tana yawo a cikin duniya. Dama ƙarshen zamani in yazo yawan aikin da muke aikatawa na kuskure Allah zai jarrabe mu da cututtuka iri daban-daban. Za ki ga mutum yana dauke da cuta ba tare da ya sani ba, maimakon a ce ya je asibiti ko na mutuwa da ke ji a ce an kwanta barci da safe an waye gari mutum ya mutu ta je an ganshi a cuta ce take cice shi ba tare da ya sani ba. To anan za mu kasa abun zuwa gida uku zuko hudu. Na farko akwai matsala akan likita kanta. Likita yanzu duk abin da za ka taba a likita in ka je kudi ne, kuma kudin nan babu su a hannun mutane, babu su a hannun matasa. Kuma ma ake a ci abinci diyarin da yake shekara 20-25 wani lokaci a gida ba abinci ake wadda ne ba, tunda abincin ma bai wadata ba. Kuma ma yake samu dan abin da zai samu abin da zai karya. Ita ga likita in ka ji kuni kudi ne, wani bai da kudin da zai yi shi. Sannan na biyu akwai rishin sani. Me ake cewa rishin sani? Tsoro. Tsoro zai kama zai ce mutum kai ya ba yanzu kake zuwa likita a ce kana da kaza, ana ka cin kaza, ana ka cin kaza. Kin ga wannan matsala ce, tsoron wannan sai mutane sun hudda shi daga ransu. Allah ya yi cuta kuma ya yi magani, babu cutar da ba ta da magani a duniya. Sannan na uku ko a addinance manzo Allah ya shawarci mu da mu ringa bincikan lahiyarmu, lasiyama kamar ido, kamar wasu abubuwa da sauransu, kamar duk kwana 40 mutum ya binciki lahiyar shi. To iya da kyau kenan lokaci ko da wata daya ko wata biyu ya kamata mutum ya je a bincika. Sannan na uku zama yayi yawa. Zamanin da matasa suke yi za su zamana a sha shayi, a sha shisha, a sha wannan, a sha wannan. Kin ga na farko duk mutumin da yake yawan shan shayi ba tare da yana motsa jikin shi ba, kin ga akwai hatsarin kamuwa da diabetes. Sannan shishan nan ta kansa kansar. Sannan wannan shayi-shayin za ka je ka samu ko cuta anta ko cuta wani tension wasu abubuwa ba ko wani kansar ba tare da kai ka san kana da su ba. To na iya da kyau mutane su kula da lahiya. Lahiya jari ce, matasa su kula da lahiya su. Lahiya jari ce ita lahiya ne, su matasa su ne kashin gadon bayan al'umma. To idan ba su kula da lahiya su ba, wane ne zai tsaya gaba duniya ta tai? Iya da kyau matasa a ringa yawan kulawa da lahiya. Kula da lahiya wa yayi komi muhimmanci a rayuwa ta duniya. Kaka ji tsoron komi ko yanzu ba ga jini ba ke ta ana neman jini kullum, ana neman jini ga jinin nan a gurin matasa, amma ba za su iya zuwa su bada ba, suna tsoro ka su je a ce kaza a ce kaza a ce kaza. Ka je likita a auna lafiyarka, intention gare ka a dora ka, in magani za a dora ka, in kuma abubuwa za a ce ka rage ka rage. Shine wannan shine mutuntaka. Duk abin da gare ka ka je a duba a auna ma lafiyarka, ba wani matsala bane ba. Kenan ya kamata a ware cewar duk wanda ya ba kawo shi ba aka shi ya kawo kanshi dan abin ciki lafiyar shi. To ya kamata a yi wani abu da zai zamanto an samu raguwa a cikin yawan kudaden da ake kashewa. an aka samu raguwa mutane za su ga sana zuwa sana wani ya so yi kudin ne ba shida wani kuma tsoro ne yake kai shi a cikin kaza
me kake ganin gwamnati za ta yi na ta taimaka ma matasan nan
to harko dai kin ga kamar kasar mu kusan mutum miliyan 17 daga cikin mutanen kasar mu matasa kenan gwamnati abin da ya kamata ananta kokari na harko a ba su aiki dan aka ci a gargashin wata ma'aikata suke ko a gargashin wani aiki suke ko ko aka huddu wani aikin da za ke koda gadi za a dauka aka ci amma sai an bincike lafiyar mutum to za ki ga sai da zuwa sannan gwamnatin ya kamata a saukake musu biyan wani kuɗi dai na bizit haka nan ba a ce ba a mutum kawo shi ne ga lafiyar shi ce yake so ya bincika ya kamata a bincika sannan na uku a dauki mutanen da akwai likitoci da sanan matasa ne su ma sun yi karatun kika dauki NSP din da sauran likitoci lakwal-lakwal din da ake koyi karatun likita suna nan matasan sun yi karatun likita sun gare babu aikin kenan wannan koda su za a ringa dauka su ringa bi fada-fada mazauna-mazauna ta matasa suna waye musu kai suna kwatanta musu ku je ku kula da lafiyarku ku je ka yi gwada lafiyarka bizit ka je ka yi diabetes din nan cutar hantan nan kansar din nan tension wata sida duk ga su nan ku je ku bincika ku je wannan abu in kun je likita kyauta ne su ringa wayewa mutane kai to wani lokacin nan za ki ga matasa sun yi hubbasa suna zuwa su ma ana duba lafiyarsu to ya kamata a kula da haka gwamnati ta shigo cikin harkar matasan nan matasan nan wa ko menene wa da su za a yi su suke tsaron kasan nan su ne suke kulawa da lafiya komi in kika je matasan nan ne to ya kamata a kula su ma da lafiyarsu saboda haida lafiya ko menene za su yi
Dr. Abba Malum kwararre ne a fannin likitanci a babbar asibiti ta jihar Damagaran ya shaida min muhimmancin ziyartar gidajen asibiti musamman ma wajen matasa da ke cikin garari.
Sunana Dr. Abba Malum Isa ana nike likita Hospital National Center.
To Dr. muna so ka dan mana bayani kamar anan da kuke wannan babbar asibiti a matsayinka na babban likita babban doctor kamar ya kake ganin matasa da kamar zuwa asibiti a caji lafiyarsu
eh kuma muna ganin dai yawancin daga matasa ba su zawa dan ra'ayin kansu a ce a bincike su sai ko dai an san samu ne ciwo sannan an ji jibo su a kawo su sannan a bincika a gani ke ciwo da ya wani lokaci ya yayi nisa to shine dai ya kamata lokaci zuwa lokaci ya kamata matasan nan su zo a bincike su a gani lahiyarsu ko da halakwal ne tunda ko da kowace shekara a ce ana musu bincike a gani lahiyarsu tunda akwai cututtuka diya wanda ba su bayyana haka nan sai sun jima a jikin mutum tukana suke bayyana kenan in sun zo an yi wannan binciken ana ganowa da su ko suna da daukan kwayoyin ciwon wani bi kwayoyin ciwon suna jimawa kafin ciwon ya bayyana a jikinsu saboda shi ne ake so su zo tun da wuri ana bincikar su ana musu adubi lahiyarsu
kamar yanzu bangaren zagwa bincike kamar examen ko kuma visit medical a nan asibiti kamar ba ku da wani adadi na kamar bangaren matasa sun yi yawa ko kuma sun yi kaɗan
eh tunda ba sai yawan zama ma haka nan indai ba wani visit na concours da ake yi ba a haka nan sai da jarraba suke sannan suke zawa haka nan a bincike su bayan haka nan babu matasan da suke zawa da ra'ayin kansu haka nan a ci a bincike su
ya kake ganin rayuwar matasa musamman aka duba irin yadda cututtuka suke barazana ga su kuma matasan wani lokaci ga shaye-shaye ga hwade-hwade ga sauran wasu abu irin su kamar infection haka
akwai cututtuka da dama na cimkudiya wanda ba su bayyana haka nan yanzu misali in aka dauki kamar ciwon sida mutum ya dauko ciwon mai kahin ciwon ya bayyana a san ko iya da wannan ciwon iya daukar lokaci sosai don wa'ansu yanzu wani ciwon ya shiga kahin ya bina sai ya yi wajen shekara uku ma wani fiye da uku ma ya yi shekara wajen bakwai wani har fiye da goma ma yake kahin ya bayyana a ce duka ya shiga jikin shi kowa ya gane wannan mutumin nan ba shi lafiya kenan mutum in ya yi wani kuskuren wani abu ya kamata tun da wuri ya zo a bincike shi a gani
kuma ya kamata kamar matasan da su rika zawa kamar ko wata-wata ne
kasan da ya kamata a yi sensibilizansu a waye musu kai don su gane da cewa cututtukan nan kuma ya kamata a bincike su tun da wuri.
Kuma halin ziyarta gidan asibiti yana da muhimmanci
sosai sosai, fuske abubuwa da ya za a ganowa wanda baka tsammani ma sai ganin aka binciko cikin jininka ko kuwa ne aka yi maka bincike wajen bugan zuciyarka wani bincike da haka kala-kala za a gano ku akwai cuta a jikin ku.
Kamar a wani hasashe da aka yi an tabbatar da cewa kamar wannan ciwo na hanta da ake ce ma hepatitis ko hepatitis kamar an yi samun shi a fannin matasa a bangaren matasa.
Eh, kun san hepatitis yau abin da ya sa ake samo shi hanyar matasa, dama ana daukar shi ga fanyen jini ko ga hanyar saduwa. Kenan matasa ko su ko wannan abubuwan ka gani suna hatsari sosai ga shi, bala suna musu barazana, kenan ya kamata a bincike su a gani haka.
Wannan ma zai iya sawa kenan su mai da himma wajen kamar ziyartar gidajen asibiti.
Haka nan ne ya kamata wannan matasa lokaci-lokaci suna zawa ana bincike su. Su kuma wannan ba sa zo ba don kan ra'ayin kansu, in ba waya musu kai ba ake yi kenan, dole sai ana waya musu kai sannan suke ganowa da cewa ya kamata a zo a yi bincike, akwai muhimmancin bincike.
Kamar bangaren ku babu wani waye kai da kuke yi kamar a nan babbar asibiti ganin irin yadda matasan suke fuskantar barazana na waɗannan cututtuka?
Sensibilization a dama ga hanyar media ake yi kenan, yadda kamar kuke zuwa kuna tambayin mu haka nan muna dan jawo hankalinsu kenan ko su matasan ko ko uwayen ma duka don su gane cewa bincike yana da muhimmanci sosai.
Sauraro yanzu kuma sai mu garzaya bangaren shirin kwalama, inda za mu leka kicin don sauraron wasu girke-girke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryar Amurka, to muna muku fatan alheri. Sunana Maryama Ahmadu daga nan da magaran. Za mu muku yau dan takaitaccen dan girke-girken da muke yi a nan kasar mu ta da magaran. Musamman ma zan fara da harkar a ci asharuwa. A ci asharuwa ana ce mishi shu
dan makabeji
ko kuma a ce mishi kabeji ba duguda ne da huwar kabeji. Yau shine za mu ku yanzu kamar idan ka samu shu ɗinka ko in ce a ci asharuwa ko in ce kabeji, za ka ɗauko shi ka duba shi ka gani in bai da tsutsa ko kaɗan ka duba ka gani.
Ba kan katse miki numfashi kamar shi kabejin ai kalabi ne, akwai kore wato tsanwa kuma akwai fari.
Eh, ko wannan ka dauko shi, tunda ko wannan ma zai kasance cewa in ya kai fage ya kosa kwarai-kwarai za a iya samun tsutsa a tare da shi. Kenan ko wannan idan kore kin ne, idan farin ne ko tsanwa in ce, to kowanne sai an duba an gani. Idan ka lalleka ka gabe da komai za ka dauko ka yanyanka shi. In ka yanyanka shi sai ka wanke shi sama kadan. In ka wanke shi za ka dora shi cikin tukunya. Idan tsanwan ne za ka dauko karamar kanwa ka bala mishi. Ana sa mishi kanwa. Saboda da huye tabshi lubai, amma kanwal ba mai yawa ba.
Da me ake dafa shi? Da ruwa kawai?
Da ruwa kawai da kanwa ake dafa shi. In ka samu shi karhe shi kana sa mai wuta musu insha Allah rabbi zai dahu ba tare da bata lokaci ba. Idan ya dahu za ka dauko shi ka tsiyaye mishi wannan ruwan ka bar shi ya tsage da kanshi. Idan ya tsage shi za ka sa shi cikin kwano haka. In ka sa shi cikin kwano za ka dauko dan tumatirin ɗinka da albasa ka wanke su idan kamar yanzu kisa a tarugu wani in ya ta muna shaka bakin shi yana jin zahi to shi a tarugun sai mu sa shi a cikin kuli-kuli
da
kuli-kuli muke da kashi yanzu kamar ka dauko kuli-kulin ka ka gyara shi kuli-kulin ka mai kyau saboda kura ma sa'annan zaka iya sa mishi ruwa ka walwala shi ka dan wanke shi suka sa cikin turmi sai ka dauko dan gishiri dan kadan ba mai yawa ba sai ka sa ecita sai ka dauko el bujemiya el karama ka sa sai ka dauko dan masoro dan kadan kwara ka sa haka a cikin shi sai ka dauko tafarnuwa busassa sai ka zuba a ciki da daren maji sai ka sa sai ka dena magi ba sai ka sa idan ka daka shi yadda kullu yadda kullu kuma sai ka dauko dan tarugun nan sai ka saka a ciki da zaran ka sa zaka ji kuma kullu-kullun din yadda ku yana kamshi wani irin kamshi mai dadi zaka ji shi kamshin gashi a tarugu yana tashi kamshin a tarugu kuma ga tafarnuwa ga kayan wannan da ka hada din zaka ji irin kamshi
nan da yake tada kwadai
yauwa sai ka ji kai wai wannan wai nama ne ma ko menene sai ka rasa ma ko ma menene kamshin to sa'annan wannan shukin naka ka riga ka sa shi a tasharuwa ka sa cikin kwano ka dauko maka dan albasa ka wanke da dan tumatir dan yayi ka wanke sai ka yayyanka idan ka yayyanka albasan nan ka yayyanka tumatir din nan sai ka ka kuli-kulin nan sai ka zuba a cikin su kabalbada a ciki idan kabalbada idan mai bukatar yana son dan lemu ne zai iya matsa kadan idan kuma mutum bai bukatar dan lemun tsami bai sawa tunda ko ni ra'ayi ne ko abin da yake so to idan wannan abubuwan suka hadu aka samu aka juyu kuɗa shi aka ja matsa shi ya hadu wallahi ina ganin in dai abinci ne lahiyayye mai gina jiki musamman a wannan lokacin ne yanzu na ake cikin watan Ramadan idan kai baki da shi zaka ji bakin karam gwanin dadi
sai ruwa
kuma abu ne a cikin kalilan kuma a cikin rahusa ko wannan zaka same shi
da arhaba ba tsada
eh wai ba tsada kuma ga biyan bukata kuma gashi duka abubuwan da suke gina jikin dan adam ne a ciki kenan kun ga wannan a takaice shine wanda ake ce ma da gyaran shu ko ince a ta asharuwa
to shi farin ya ake mishi kuma
to shi kuma fari shi ma kaman shi babbancin fari da tsan wannan shi kan wace ba a samu shi saboda shi da abu ne mai taushi bai da wuyar da huwa kenan yanyan kashi ne za a idan ka duba lahiyar shi ka tabbata bai da komi
manya-manya ma za a yanka
ba yawwa bubu ɗaya shi ne ake a rarraba shi dan kamar a ce mara-mara ko a ce marso-marso haka dan rabi-rabi sai a sa shi nan da nan za a sa shi cikin ikon Allah nan da nan zai dahu ba tare da an samu ba kanwa za ka gani ya dafi ya yi kyau in yi kyau inda ka san za ka ma wannan tsawon to haka ne shi ma da farin kenan ke ciki.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wakiliyarmu Tamar Abari da dukkanin waɗanda kuka ji mulloyinsu sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ɗokacin abokan aikinmu a nan muryar Amurka inda suka taimaka ga nasarar wannan shirin har ya zo gare ku. Ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington DC nake muku sallama.